Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Za kuma iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyar Murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio dake binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga Washington DC da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Talata 20 ga watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
An soma shari'ar zargin almudahana da ake wa tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir. Amurka ta gargadi kasashen da ke bakin gabar tekun Baharum da cewa kada wanda ya bada tallafi ga wani jirgegen jirgin ruwan Iran mai jigilar man fetur da ke latsa tekun. Bayan gwajin wani makami da Amurka ta yi, Rasha ta ce Amurka din na neman ta da zaune tsaye a tsakaninsu.
Kanin labaran kenan. Al'ummomin da suke fama da hare-hare a jihohin arewacin Najeriya suna ƙara bayyana takaicin halin ko oho da suka ce al'ummomi na nunawa bisa dalilin cewa
babu wata hukuma in aka kashe mutum wanda ko ka zuwa ta bi sawu ta ce an yi kashin kai ta to ta ga wurin da an kai ko kuma zuwa sun kai.
Muna kuma da rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan jami'o'i a Najeriya suke yi da ya shiga wuni na biyu. Sai kuma yajin aiki da ma'aikatan kamfanin Orange suka fara yau a jamhuriyar Niger. Mustapha Nasiru Batsagiri zai shigo da ilimi garkuwar dan adam wanda a yau zai hira da wata daliba da ta zo karo ilimi a nan Amurka kan hanyar inganta harkokin nan ma. Sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. An fara shari'ar cin hanci rashawa ta tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir a Khartoum watanni hudu bayan sojoji sun hambara da shi. An tuhumar Bashir wanda ya shugabanci Sudan na tsawon shekara 30 da mallakar kudin kasashen waje ba bisa ka'ida ba da kuma karban kyaututtuka ba bisa ka'ida ba. Lawyer Bashir ya fada muryar Amurka cewa tsohon shugaban yana burin zai ci nasara akan laifin da ake zargin sa da aikatawa na cin hanci da rashawa.
هذا الشغل السياسي ضخم جدا انه الرئيس ده سرق وانه حاول
يعني yake cewa wannan lamari ne na siyasa saboda mutane suna cewa shugaban ya ci kudin kasar kuma ya fita da shi daga Sudan abinda kafafan watsa labarai ke fada kenan amma mun fadi wani abu na daban a gaban kotu kuma har yanzu babu abinda aka ambata a ciki. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tuhumi tsohon shugaban da aikata laifuka yaki laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a lokacin yakin da aka kwashe shekaru ana yi a yankin Darfur na Sudan. Kotun Amurka ta gargadi kasashen da ke bakin gabar tekun Baharum da cewa su kaucewa taba wani jirgin ruwan jigilar man fetur mai dauke da tutar Iran din da yanzu haka ke rufe tekun bayan da hukumomin Gibraltar suka sako shi. Ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta maimaita zargin cewa wannan jirgin mai suna Adrian Darya 1 yana jigilar mai ta haramtacciyar hanya don samar da kudaden tallafawa ta'addanci da gwamnatocin Iran da Syria ke yi. Amurka ta kara da gargadin cewa duk waɗanda suke da hannu a ciki Amurka za ta dauke su a matsayin masu taimakawa kungiyoyin ta'addanci. Sakataren harkokin waje na Amurka Mike Pompeo ya ce shawarar da hukumomin Gibraltar suka yanke na sakin tarkan mai bayan da suka yi zargin da cewa yana daukar mai zuwa Syria abin da ya sabawa ka'idodin kasa da kasa abin takaici ne. Shugabar yankin Hong Kong, Carrie Lam, ta ce tana fatan zanga-zangar lumana da aka yi a kan titunan garin da ke karkashin China za ta zamanto wani sauyi cikin kusan watanni biyu da aka kwashe ana zanga-zanga nuna adawa da gwamnati. Ita dai zanga-zanga ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro wacce za ta bada damar a rika tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa China domin a yi musu shari'a amma daga baya zanga-zanga ta juya zuwa tashin hankali ta kuma jefa Hong Kong cikin mummunan rikicin siyasa da ba a taba ganin irinsa ba tunda Birtaniya ta miƙa ikon yanki ga China a shekarar 1997. masu zanga-zangar da sun jera bukatuncin su da dama ciki har da bukatar a janye kudin aika musu laifi zuwa China baki daya a kuma kaddamar da bincike mai zurfi kan zargin cin zarafin da yan sanda suka yi lokacin zanga-zanga sai kuma wanke da sakin mutane 700 da aka kama a lokutan zanga-zanga da kuma da daddan buri na kaddamar da zaben shugaban yanki tare da bukatar shugaban Lam Tai Murabas Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kalamin NASA ya zo ne kwana guda bayan da Pentagon ta bada tabbacin cewa Amurka ta yi gwajin a ranar Lahadi aka karba wannan makamai na linzami a tsibirin San Nicolas dake jihar California ta nan Amurka inda kuma hukumomi suka ce an cimma biyan bukatar da ake so don gwajin yayi tasiri sosai bayan an yi yayi tafiya sama da adadin kilomita 500 cikin sararin samaniya Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta ce ta damu mutuka sakamakon rahoton da ke cewa an tsare wani ma'aikacin su na ofishin jakadancin Hong Kong a kasar China. Shafin yanar gizo na watsa labarai da ake kira HK01 a Hong Kong ya ce ma'aikacin wanda mai suna Simon Cheng bai koma Hong Kong ba. Bayan bulaguran da yayi zuwa birnin Shenzhen a ranar 9 ga Agusta inda ya je halartar wani taro. Ofishin harkokin waje da na kasashen waje na Burtaniya ya ce yana bayar da tallafi ga dangin Cheng da kuma neman karin bayani daga hukumomin lardin Guangdong da Hong Kong kan halin da ma'aikacin yake ciki.
Gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. Kamar da labarin faro takwan a jihar Katsinan Najeriya inda rahotanni daga jihar ke nuni da cewa al'umman garuruwan Dan Takuri da Barza sun yi gudun hijira daga gidajen su zuwa shalkuta karamar hukumar su ta Dan Musa biyo bayan hare-haren da aka kai a ƙauyukan kusan 5 a daren Lahadin da ta gabata ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani.
Duk da yake rahotannin sun ce an baza jami'an soji a ƙauyukan na Dan Takuri da Barza waɗanda kuma aka ce har sun bi sawun ƴan bindigar to amma hakan bai hana jama'ar garin barin gidajen su ba saboda fargaba da kuma neman mafaka wani mazaunin yankin Mamman Abubakar Dan Musa yayin min bayanin halin da ake ciki a yankunan a halin yanzu
mahi yawan mutanen suna nan Dan Musa yanzu ma kamar babban gidanmu kusan cike yake da mata da kananan yara waɗanda suka gudu daga Dan Takuri da Barza sai daga misani soja suka zo aka tafi aka fuskanci waɗannan ƴan fashin dabbobin da suka kora aka amsu aka kore su wannan abin da ya faru kenan jiya
to sai dai a cewar Abubakar Dan Musa a sanar da jami'an tsaron yiwuwar kai hare-haren tun kafin zuwan ƴan bindigar hare-haren waɗanda aka kai a daren Lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 17 a ƙauyuka kusan 5 a ƙananan hukumomin mulkin Dan Musa da Safana da kuma Jibiya
lokacin da waɗannan mutane suka zo Dan Takuri sun sanar da ƴan sanda na Dan Musa amma ƴan sanda sun ce suna gudun a masu kwanton bauna so saboda haka in short ba su je ba wannan shi yasa a wannan hari na Dan Takuri aka kashe mutum 12 kuma sannan dabbobin su duka aka kore aka kai da su daga nan suka tai Barza inda suka kashe limamin Barza
to a daidai wannan lokaci ne kuma aka kai wasu hare-haren a yankin karamar hukumar mulki ta Isa da ke gabashin jihar Sokoto mai makwataka da jihar ta Katsina kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto Bashir Altin Isa ya yi min bayani
ka san bayan sallar ga an yanke mai garin surdubu yau a waye su yau ma an shiga nan wajen manawa an kashe wasu mutane yanzu suna nan sun yi sansani da kakin su na sojoji nan gabacin Sokoto babu wata hukuma in an kashe mutum wanda ko ka zuwa ta bi sawu ta ce an yi kashin kai ta to ta ga wurin da an kai ko kuma suwa sun kai
nayi ta kokarin jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sandan jihar Katsina ta wayar tarho amma hakan bai samu ba to sai dai ta kwaransa na jihar Sokoto SP Muhammad Abubakar ya ce ana ci gaba da samun nasara a kokarin shawo kan matsalar
abun ba abu bane wanda za a ce ana tsammanin ya faru cikin dare daya ko ba gaskiya ba sau da dan baka manta ba can inda aka fito sai ka duka san kullun za a ce an samu hare-hare a waɗannan wurare da kake magana amma kuma yanzu cikin ikon Allah da kokarin da jami'an tsaron suke yi na samu sulhu tsakanin waɗannan mutane da Allah ya sa rashin jituwa ya shiga tsakanin su kaga an samu karancin wannan hare-hare da ake kai dan ina ga wannan inda kake magana akai wala Allah kila shine na farko da zaka ce an samu tun sati 4-5 da suka gabata da aka fara wannan samun sulhu tsakanin mutanen da suke da rashin jituwa a wannan yankunan
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
daga batun harkokin tsaro kuma sai ilimi a Najeriya yau membobi da shugabannin kungiyar ma'aikatan da ba sa aikin koyarwa a jami'o'in Najeriya mallakan gwamnatocin jihohi da na tarayya suka shiga rana ta biyu ta fara yajin aiki na gargadi domin matsa lamba ga gwamnatin tarayya ta aiwatar da yarjejeniyar da ta kulla da kungiyar shekaru 10 da suka gabata daga Kano Mahmud Ibrahim Kuriya ya kuma na da rahoto dangane da wannan batu
Tun a shekara ta 2009 ne uwar kungiyoyin ta hannun kwamitin koli na haɗin gwiwa suka amince tare da rataba hannu akan yarjejeniyar wadda ta kunshi batun samar da kudaden allowance wanda ya dace da yanayin aikin jami'a da batun samar da kayayyaki da inganta muhallin aiki kana da batun da ya shafi makarantun primary da na secondary na ƴaƴan ma'aikatan jami'o'i Kode ke bayan 'yan shekaru da rataba hannu akan waccan yarjejeniya gwamnati ta fitar da kudaden allowance din da ta yi alkawari amma ta danka su ga hannun kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ita kuma nan take ta kwashe kashi 80 cikin 100 na adadin kudaden ta kuma mika raguwar kashi 20 din ga kungiyoyin ma'aikatan da ba sa koyarwa Kwamar Muhammad Jaji da ke zaman shugaban kungiyar ma'aikatan da ba sa koyarwa a Jami'ar Yusuf Mai Tamasile a nan Kano kuma mamba a kwamitin koli na uwar kungiyar ta kasa.
Mu mun ce ba masu ba za mu karba ba. Dalili shine yana da kyau mu a tantance a gane su waye suke deserving a ba su allowance kaza da kaza da kaza da kaza eh wanda suka cancanta. Akwai maganar inshora na ma'aikaci ne fanko na fansho. Shi wannan wato magana ce na cewa ana maganar duk mutumin da yake professor idan korowa kake zaka tafi da albashinka wannan kamfanin bai da karfin da zai dauka wannan to rashin wannan karfi da zai dauki wannan shi yasa mu ko muke ganin za a cutar da mutanen mu
to amma masu sharhi akan lamarin ilimi a Najeriya na alakanta wannan takaddama da rashin jajircewa da kuma yanayin rashin mutunta yarjejeniya daga bangaren gwamnati kamar Yahaya Shu'aibu Ungwaggo na bibiyar yadda harkokin ilimi ke tafiya a Najeriya
magana anan ita ce rashin girmama yarjejeniya ga mahukuntan kasar nan ko wace irin yarjejeniya muddin mutane suna kan hukunci ba kasa bai suka girmama ta ba na biyu rashin ganin girma na dan adam domin me wani yarjejeniya wasu abubuwa ne da suke kunshe da kuɗi ana kallon girman kuɗin yafi girman mutanen ko kuma yafi girman dan adam nan misali ka ce a ba kaza kana ganin kai ai wannan abin kusan asara ce a ce a dauki wannan kudi a basu amma akalli aikin su akalli girman abubuwan da suke yi akalli irin abubuwan da za su samar ina ganin babu wani dalili da ba za a girmama wannan yarjejeniyar ba domin in ka tallafa wannan ka girmama yarjejeniyar nan gaba daya hanya ce da za ta inganta zaman lafiya na shi kansa al'amarin zaman lafiya na kasa ci gaban kasa na siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar mutane duk gaba daya ɗan Najeriya ne kuma Najeriya da shi wa aiki
a ranar Juma'a mai zuwa ne dai idan Allah ya kai mu wa'adin yajin aikin na gargadi zai kammala kuma Comrade Muhammad Jaji ya yi tsokaci game da mataki na gaba
an shiga wannan yaji aiki kuma na kwana 5 ne na gargadi ne idan mun gama wannan yaji aiki na gargadi za mu koma mu zauna mu duba mu ga irin nasarar da muka samu idan akwai buƙatar mu tafi yajin aiki na gama gari gaba daya sannan sai baba ta gani akan wannan abubuwa da muke nema za mu iya tafiya.
Rahotanni daga jami'o'i mallakar gwamnati a sassan Najeriya na nuna cewa mambobin kungiyoyin ma'aikatan da ba sa koyarwa a jami'a sun bi umarni tare da amsa kiran kungiyoyin nasu. Mahmud Ibrahim, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Haka yake kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 10:11 da kwata na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To shirin na yau yana tare ne da wata daliba yar asalin jihar Niger, Nigeria da ta dawo daga Jami'ar Michigan ta kasar Amurka inda ta ji halartar samun wani horo akan bunƙasa tattalin arzikin noma.
Ƙarƙashin wannan hukuma akwai kuma Feed the Future wanda su kuma sun maida hankalinsu ne akan harkan noma da yadda gwamnati za ta fitar da tsare-tsare da za a tallafa mu manoma.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, Malama Balaraba Abubakar Sule, malama ce da ke koyarwa a Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Niger, Nigeria, wadda a kwanan nan ta dawo daga kasar Amurka inda ta ji domin samun wani horo akan bunƙasa tattalin arzikin noma. Ga abinda ta shedawa Babangida Jibril akan wannan horo da ta samu.
Ina ɗaya daga cikin ɗalibai uku da suka zaba da za su je su ƙaro ilimi a kasar Amurka. To alhamdulillahi,
wato dan mai da ke baya a Najeriya gaba ɗaya ku uku ne kawai aka zaba?
Eh, to ya kasance project din na shekaru biyar ne. To duk shekara ana zaben ɗaliban da za su tafi. To ya kasance wannan shekara bayan an tace waɗanda za a tafi, mu uku ne kadai a fannin PhD students da aka zaba. Akwai biyu da aka zaba amma su master suke. So gaba ɗaya a ƙasan mu biyar kadai aka zaba, kuma ya kasance mu uku ne kadai ke PhD program.
Kamar mutane nawa suka nemi wannan gurbi, kin san yawan su?
Gaskiya ba zan iya sanin yawan su ba.
To wannan tafiya ya samu amincewar kamar jami'ar da kike koyarwa kenan na Ibrahim Barmasi Babangida, bayan nan kuma akwai tallafi da kuka samu ne daga gwamnati koko ƙasa Amurkan ce ta dauki nauyi?
Alhamdulillahi, gaskiya asali dai na nemi wannan gurbi ne a matsayina na ɗaliba, amma kuma tunda abu ne ya hada da fita, dole zan bar aiki na malaman makaranta in je waje in nemo ilimi. Saboda haka dole zan nemi haɗin kan inda nake aiki. To alhamdulillahi, tun farkon neman wannan gurbi har ƙarshenta, na samu goyon baya matuƙa daga Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida wanda ya kasance nan nake koyarwa, musamman ma shugaban makarantar Professor Nasir Mai Turare. Gaskiya yayi munna matuƙa da jin wannan labari, kuma ya bada goyon baya.
To batun tallafi fa?
Eh, to maganar tallafi bai taso ba, saboda wannan shiri gwamnatin America a ƙarƙashin USAID ita ta ɗauki nauyin shirin.
Wato hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa na ƙasar Amurka kenan?
Yawwa, eh haka. Sannan a ƙarƙashin wannan hukuma akwai kuma Feed the Future wanda su kuma sun maida hankalinsu ne akan harkan noma da yadda gwamnati za ta fitar da tsare-tsare da za a tallafa mu manoma. Abin da ya sa ma kenan a cikin neman ɗaliban da za su tallafa mawa ya kasance waɗanda ke karatu ne a fannin harkan noma. To bayan na samu wannan gurbin tunda ba wai ana bukatan gudunmuwa bane na kuɗi ko wani abu.
To saboda haka gwamnatin Amurka dai ita ta dauki nauyin ku a wannan karatu da kuka yi kawo yanzu. A tsawon shekaru nawa ko watanni ne za ku yi a kuna wannan karatu? Na san dai kun riga kun je hakun dawo, za ku saki koma?
Ita gwamnatin Amurka ita ta dauki nauyin wannan tsari da aka fitar, kuma bata bukaci wani kungiya ko makarantun da muke koyarwa da su taimaka da wani abu ba, illa dai su bamu izini mu je mu karo karatu. Kuma alhamdulillahi ta wannan fanni sun nuna goyon bayan su kwarai da gaske, kuma sun bamu isasshen lokacin da za mu je mu yi karatu har mu dawo. To karatun nan gaskiya gaba daya wata 8 ne za mu yi. Da farko za mu je mu yi watanni 4, sannan mu dawo mu ci gaba da karatun mu da muka fara a nan. In mun yi nisa sannan mu koma kuma mu ƙara yin wasu watanni 4 mu dawo.
To a ƙarshe wani shawarwari gare ki ga matasa masu tasowa, musamman ma dai mata, domin na san wasu masu sauraron mu za su ji daɗi da kuma alfaharin cewa ɗaya daga cikin ƴarsu ko yarsu ko ƙanwarsu ta samu nasara a wannan tsari na ƙaro ilimi, wani shawara gare ki ga resu?
To shawarar da zan ba matasa masu tasowa shine su maida hankali ga duk abin da suka ga suna sha'awar yi a rayuwa tun ba karatu ba. Saboda duk abin da kake yi yanzu a rayuwa, in baka da wannan ilimin, in kai karatun akwai wani kima da za a rinka daukan ganin ka da shi. Kuma bayan haka akwai gurbi da yawa da za mu iya cikewa. Ana kuka da cewa ƴan yankin mu ba su san zuwa makaranta, amma alhamdulillahi ana ganin ci gaba a wannan fanni tun ba ma wajen mata ba. Alhamdulillahi yawan ɗaliban da suke zuwa makaranta yanzu daga yankin mu karuwa yake. Kuma nan gaba duk wani shiri in ya fito, sai ka ji mutane mu suna cewa ai ba za a zabe mu ba, ai mutane sun yawa. Kada mutane su dauki wannan a rayuwarsu. In abu ya fito ku rungume shi hannu bibbiyu, in Allah ya yarda za ku ga kun samu nasara. Na san cewa mafi yawan dalibai suna son zuwa makaranta, amma babban dalili abinda ke kawo musu koma baya shine rashin kudin biyan makaranta. To amma alhamdulillahi matasan mu na zuwa makaranta, saboda haka in dai zaka yi yunkuri ka samu gurbi a makarantu. Saboda so da yawa suna faɗi cewa mutane kan zo da ƙarya za su je makaranta, alhali ba zuwa za su yi ba. Amma in ka daure ka ci jarabawa nan, ka samu gurbi, ka zo da takardanka da ya nuna ka samu gurbi, akwai mutane da yawa abin alfahari ne a gare su su taimaka. So gaskiya matasa dai yanzu kan ba su da wani dalili da zai sa ba za su je makaranta ba. An san akwai talauci, an san kuma yanzu kuɗi yana wahala, amma in ka sa shi a gaba, duk abin da ka sa a gaba kuma ka bar ma Allah, za ka ga cikin ikon shi za ka samu sauki kuma za ka cirin ma nasara.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sawaka kenan a cikin wannan shirin, a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da Babangida Jibril da ya ba da gudunmuwa a wannan shirin, da ma Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To malama Juliet ta ce kai ma a gaishe ka. Yanzu kuma ga Binta Yero da ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Yana matar Garba Sabiyo Lagashuwa. Ta ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga Hausawa mazauna Lagos da su guji duk wani ta da zaune tsaye tsakanin su da Yarbawa ƴan ƙasa, tunda neman arziki ne ya kai su Lagos ba neman fitina ba. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Abdul Talib Mande Magarya da Nasir Shehu Inusari da Adamu Abubakar Bajoga da kuma Mubarak Aliyu Banga, suka ce salon filin wasiƙun masu sauraro. Tabbas yabon gwani ya zama dole. Muna yaba gwamnan jihar Zamfara bisa jajircewarsa a ganin lafiya ta ɗore a jiharmu. Allah ya taimaki mai girma gwamna. Allah ya ƙara mana zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Sai kuma sakon da ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce taron da aka bude domin baiwa sabbin ministoci horon sanin makamar aiki a Najeriya yayi daidai. Fatan mu shine Allah ya sa su zama masu kishin kasa da rikon amana akan aikin su. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Aisha matar Husaini dangwace Karasuwa. Tace gaskiya kalamar da wani shugaban kristoci a jihar Kaduna yayi na cewa al'ummar su kawai masu garkuwa da mutane domin kudin fansa kawai suke kamawa. Wannan san bai daidai ba saboda yanzu matsalar garkuwa da mutane ya zama tamkar hantsi ne ga gidan kowa. Sai fatan Allah yake yi ya kawo mana ƙarshen wannan ya shiga tsakaninmu da su. To amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Hussein Abdulkadir yace hakika abinda shugaba Buhari yayi na taron sabbin ministoci domin nuna musu yadda za a tsora kasar a tudun mun tsira hakan yayi daidai kuma abin yabawa ne. Fatan mu shine Allah ya sa kasar mu ta samu ci gaba mai dorewa. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Muna godiya, mu huta lafiya.
Tayaro da kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuma so saurare kuke aiko mana kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Lalle faɗi ƙara Allah masanin gaibu bai kuskure ba da ya cakuɗa mabambantan al'ummomi a arewacin Najeriya. Don haka a saurari mahankaltan arewacin Najeriya a kowane daren ranar Asabar a shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya.
Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kafin mu karkare ga Hadiza da tashi muhimman kanin labarai.
A yau Talata, Rasha ta soki Amurka game da gwajin wani makami mai linzami wanda har zuwa makonni uku da suka gabata an haramta shi a gagashin yarjejeniyar makamai tsakanin kasashen biyu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Yerubov ya zargi Amurka da cewa ta zabi matakin neman tsokano zaman daddar na soja tsakanin ta da Rasha, har ya kara da cewa ba za a shigar da Rasha cikin tseren makamai ba. Kalaman nasa ya zo ne kwana guda bayan da Pentagon ta bada tabbacin cewa Amurka ta yi gwajin. A ranar Lahadi ne aka karba wannan makamai mai linzami a tsibirin San Nicolas da ke jihar California ta nan Amurka, inda kuma hukumomi suka ce an cimma biyan bukatar da ake so don gwajin. Yayi tasiri sosai bayan yayi tafiya sama da adadin kilomita 500 cikin sararin samaniya. Ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya ta ce ta damu matuka sakamakon rahotannin da ke cewa an tsare wani ma'aikacin su na ofishin jakadancin Hong Kong a kasar China. Shafin yanar gizo na watsa labarai da ake kira HK01 a Hong Kong ya ce ma'aikacin wanda mai suna Simon Cheng bai koma Hong Kong ba bayan bulaguran da ya yi zuwa birnin Shenzhen a ranar 9 ga Agusta, inda ya je halartar wani taro. An fara shari'ar cin hanci da rashawa ta tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir a Khartoum watanni hudu bayan sojoji sun barar da shi. Ana tuhumar Bashir, wanda ya yi shugabanci Sudan na tsawon shekara 30 da mallakar kudin kasashen waje.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma shirinmu na ƙarshe a wannan yau, inda za ku ji rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan kamfanin Orange suka fara yau a jamhuriyar Niger. A lokacin ne kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku game da rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar, inda take zargin gwamnatin Buhari da cewa ba ta da alƙilla. Za ku kuma iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da bayyana ra'ayoyinku. Kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin jagorar tamu Julie Gresham da kuma Hadiza Kyari da take kallon masu shirin yau da gobe. da kuma injiniyan mu ne alheri ke muku fata alheri sai kuma zuwa can da yamma idan ubangiji Allah ya kai mu yanzu bari mu gefe mu ba masu gabatar da shirin matasa yau da gobe fili malamai bismillah.